Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 2 ga watan Oktoba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Nasarawa ta soke zaben gwamnan jihar Abdullahi Sule na jam'iyyar APC, ta kuma ayyana David Emmanuel Ombugadu na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. Jam'iyyar APC ta maida martani.
A matsayinmu na masanan doka, za mu dauka kara gona mu shine gona sai an gama an je Supreme Court.
Shugaban jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Aliyu Bello kenan, muna tafa da karin bayani. Idan muka leka jamhuriyar Niger, za ku ji yadda masu sharhi da al'ummar jihar Difa ke bayyana ra'ayoyinsu bayan da hukumomin jihar suka sassauta dokar hana fita da aka sanya da dadewa sakamakon tashin hankalin mayakan Boko Haram. Sannan kuma za mu kawo muku rahoto na musamman game da halin da Najeriya ke ciki yayin da ta cika shekaru 63 da samun 'yancin kai. Muna kuma tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin ne jaridar Shark ta rawaito cewa an kama wata 'yar jaridar kasar Iran a birnin Tehran bayan ta ziyarci wani asibiti domin bayar da labarin halin da wata yarinya da ta some a wata tashar jirgin ƙasa ke ciki. An samu labarin kama 'yar jaridar mai suna Marian Lotfi a shafin yanar gizo na jaridar da ake kira Shark. Marian ta ziyarci asibitin Fair Hospital da ke babban birnin kasar Tehran domin shirya rahoto akan halin da yarinya da ta some a tashar jirgin ƙasa a jiya Lahadi ke ciki, cewar jaridar tashar. Ba a dai samu wani cikakken bayani kan ainihin abin da ya faru ba, in wani babban jami'in kasar ya karyata zargin da ake na hannun jami'an tashar jirgin a lamarin. Jaridar wadda ake buga a birnin na Tehran ba ta faɗi ko waɗanne jami'ai ne suka kama Marian Lotfi ba da kuma kowane zargi ne ake mata. Hukumomi a Iran dai sun kama ko yin tambayoyi ga 'yan jaridu sama da 90 tun bayan boren da ya gauraya kasar a bara, cewar kafofin yaɗa labaran kasar. A yau Litinin ne Allah ya yi wa shahararren malamin nan kuma farfesa a fannin likitanci da ke jihar Borno a Najeriya, Malam Umar Shehu rasuwa. Malam Umar Shehu ya rasu ne da safiyar Litinin din nan, yana da shekaru 97 a duniya. Wakilin mu Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani.
A yau Litinin da safe ne dai Allah ya wa Profesor Umar Shehu rasuwa a asibitin koyarwa na Jami'in Maiduguri da ke jihar Borno da kuma ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Profesor Shehu dai ya zama mataimakin shugaban jami'a da ake kira University of Nigeria Onsuka daga 1968 zuwa 1970, kuma tsohon shugaban da ake kira Nigerian Academy of Science a nan Jami'ar Maiduguri. Marigayin ya rike kwamitoci da dama, kama daga ma'aikatan jihohi da na tarayya har ma da kungiyoyi masu zaman kansu da na kasa da kasa da kuma jihohi. Na kuma tambayi ɗaya daga cikin makusantan Profesor Umar Shehu, ko ya zai bayyana Profesor Umar Shehu da Allah ya ba waliya a yau da safe?
A gaskiya mun kaɗu ba ƙanƙanin kaɗuwa ba, mun yi baƙin ciki duk da yake dai dama za a rasu ɗin lokaci ya yi. To amma irin gudunmawar da shi Profesor Umar Shehu yake bayar ma ga al'umman Borno da kuma Najeriya baki ɗaya ya wuce iyaka, gaskiyan zance. Don har yanzu ana cin moriya, har bayan mutuwansa ma za a ci gaba da cin moriyan abubuwan da ya bari, don ka san shi tsohon malamin asibiti ne, tsohon jami'in lafiya ne, kuma ya koyar da mutane malamanmu da daman gaske waɗanda suka koyar a fannin aikin lafiya. Allah ya ba iyalansa da 'yan uwansa hakurin jure rashin sa.
Wani wanda ya aiki da Profesor Umar Shehu kenan lokacin da yake raye. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu, Gwamnati za ta ci gaba da gudana a Amurka da kudin gudanarwa da aka tabbatar har zuwa tsakiyar watan Nuwamba, duk da cewa za a ci gaba da gwagwagwa tsakanin 'yan majalisun dokokin na jam'iyyar Republican. Dan majalisa mai ra'ayin 'yan mazan jiya Matt Gaetz na Florida ya ce zai yi kokari a wannan makon da za a shiga. Na ganin ya yi waje da kakakin majalisar Kevin McCarthy bayan da McCarthy ya yi maraba da wani shingen da ya kusa kange 'yan majalisar wakilan na jam'iyyar Democrat daga kada kuri'a da ta dakatar da rufe ayyukan gwamnati. A wani labarin kuma a jiya Lahadi ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin New York domin wato gabanin shari'a da zai fuskanta akan zargin damfara. Na gaba-gaba a takarar shugabancin na Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024 na fuskantar zargin ƙara daraja kadarorinsa da biliyoyin dala domin samun bashi mai gwabi da inshora. Trump dai ya bayyana tuhumar da ake masa da cewa shirme ne kawai. A yau Litinin ne ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya ce ya yi imani Amurka za ta samu mafita domin ci gaba da ba da tallafin soji ga Ukraine, da yake magana da manema labarai tare da shugaban tsare-tsaren manufofi da suka shafi kasashen ƙetare na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell. Kuleba ya ce Ukraine ta yi zurfafan tattaunawa da bangarorin biyu na majalisar wakilan Democrat da na Republican. Ya bayyana kudirin na 'yan majalisar dokokin Amurka na yakice tallafin kuɗin da ake baiwa Ukraine daga kudirin dokar kasafin kuɗi na ranar Asabar da ya dakatar da tsayar da ayyukan gwamnati, da cewa wani lamari ne kawai da ya faru amma baya nufin sauyi a tallafin. Yan sanda sun sanar a yau Litinin cewa mutane 38 sun samu raunin kona sakamakon wata gobara da ta tashi a hedikwatar 'yan sanda da ke arewacin Masar. Mai magana da yawun 'yan sandan ya ce an yi wa wasu da dama magani a nan take yayin da aka ɗauki wasu zuwa asibiti. Jami'ai sun ce a nan take sababbin tashin gobarar da ta tashi a ginin da ke Ismailiya ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Nasarawa da ke Najeriya ta soke zaben gwamnan jihar Abdullahi Sule na jam'iyyar APC, ta kuma ayyana David Emmanuel Ombugado na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. Yayin da 'yan jam'iyyar PDP suka yaba da hukuncin kotun, jam'iyyar APC ta ce za ta ɗaukaka ƙara a kotu ta gaba. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun farko jam'iyyar PDP a jihar ta Nasarawa ta gurfana gaban kotun ƙararrakin zaɓe ne, inda ta shigar da ƙarar cewa ɗan takararta David Emmanuel Ombugado shi ne ya lashe zaɓen da aka gudanar ranar 18 ga watan Maris na wannan shekara. Shari'ar wanda aka yi ta dandalin yanar gizo wato Zoom, alƙalai biyu sun tabbatar da cewa David Ombugado ya ba da ƙwararrun hujjoji da suka tabbatar shi ne ya lashe zaɓen, yayin da alƙali guda daga cikin alƙalan kotun uku ya ce Abdullahi Sule ne ya lashe zaɓen. Shugaban jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa Honorable Francis Orogu ya ce dama can su suka ci zaɓe ƙwace musu aka yi.
Ba abu da za mu ce sadaka, mu ce ma Allah godiya, mu ce ma Allah mun gode. An yi zaɓe kuma mu ci zaɓe, an ƙwace ne kuma gashi yau Allah ya hukunci. Saboda haka muna so mutanen Nasarawa su yi su kara haƙuri kamar da muka yi haƙuri. Yau Allah ya ba mu nasarar nan, a ci gaba da wannan haƙurin ba rigima har mu ga ƙarshen wannan tafiyar.
Amma tun farko dama me yasa kuka kai wannan ƙara? Waɗanne hujjoji ne kuka bayar na wanda ita kotu ta duba?
Abu da ya faru shine ai zaben, ai gama zaben, mu ci zaben, gashi duka rizal duka an upload na IRF kamar da doka ta fada. Sai kawai a summary na zaben ne fa, inda ake summary ana hada kuriyan unit a local government level da kuma ward level da shine aka kai wannan choge.
A bangare guda kuwa shugaban jam'iyyar APC a jihar ta Nasarawa Honorable Aliyu Bello yace za su daukaka ƙara.
A matsayinmu na masanan doka, mun tabbatar da mutumin da ya yi minority judgment, mun tabbatar cewa ya yi shi ne based on law, facts and logic. Su maza su yi appeal, mu maza bin appeal.
Kenan za ku ɗaukaka ƙara?
Sai za mu ɗaukaka ƙara, gonanmu shi ne gona, sai an gama an je Supreme Court.
To amma ranka dai tunda kace wato alkalai biyu su suka tabbatar da PDP, alkali daya ya tabbatar naku, wato kuna da hujjojin da za ku kara gabatarwa kenan?
Manyan hujjoji, ai mutumin da yayi judgment na shi kadai hujjojin shi ya fi nasu.
Wasu magoya bayan jami'in sun bayyana ra'ayoyinsu game da sakamakon shari'ar.
Mai magana Musa Bagia, system organizing secretary na Chiroma, wanda APC. Wannan abu za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin sakamakon wannan abun da yau muna ji a cikin garin lafiya bai muna dadi ba, ba sakamakon zaben da muka yi ba kenan.
Sunana Muhammad Abubakar Sadiq. Amma abin da tuntune zaben da muka yi wancan kowa ya riga ya san abin da ya faru. So amma saboda wani ra'ayi da wani abubuwa wasu suka jujjuya zaben, amma yau Allah ya tabbatar da gaskiya. Yau muna farin ciki.
Ina magana da Allah da Allah goyi dan mara lafiya. Kun ci duka mu dauka kan ran zuwa gaba. Idan muka je gaba mu san za a yi mu na haƙin mu.
Sunana Ladan Ushe Yero na yana tidi kina Ushe wo. Hukuncin dan yau mun gode Allah, mun gode ma lauyoyi, mun gode ma alƙalai. Ra'ayin da suna irin wannan hukuncin Najeriya. To gaskiya da samu zaman lafiya.
A gefe guda kuma an gano faifan bidiyo inda wanda kotun ta baiwa zaben Honorable David Emmanuel Ombugaduna taka rawa yana murna yana ihu yana cewa ina certificate dina, wato takardar shaidan cin zabensa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma za mu tsallaka zuwa jamhuriyar Niger. Bayan da hukumomin jihar Difa suka fitar da sanarwar sassauta dokar hana fita da dare da jihar ta yi fama da ita tsawon shekaru 8, mazauna jihar sun yaba da wannan mataki. Wannan dai yana zuwa ne bayan da hukumomin jihar suka lura cewa al'amuran tsaro sun fara daidaita a jihar. Sabon wakilin muryar Amurka a jihar Difa, Harusulan Rashidu, ya hada mana wannan rahoton.
A baya-bayan nan ne dai tun lokacin da kasar Nijar ta fuskanci yanayi na juyin mulki daga sojojin da ke rike da madafan ikon kasar. Biyo bayan hakan yasa hukumomin jihar ta Difa suka fitar da wata sanarwar sassauta dokar hana fita da jihar ta yi fama da ita tsawon shekaru 8 kenan, daga karfe 6 zuwa mayar da ita karfe 12 na dare. To sai dai hakan na zuwa ne daidai lokacin da hukumomin jihar ta Difa suka tabbatar da cewa al'amuran tsaro sun fara daidaita, da yanzu haka al'ummar jihar ta Difa ke ci gaba da gudanar da harkokinsu ne yau da kullun. Mustapha Alamai shine shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam da cewa CNDH ta nan Difa, ya yi ƙarin bayani a zantawarsa da muryar Amurka, yana mai cewa
soji da suka zo ka gani wannan doka ta bakin an dauke mana yayi sauki kwarai, kenan tsaro dama mugu mulki ne yasa tsaron ya lalace mana. Amma ina gani yanzu mulki na bisa hanyar alheri ya zo mana mudi a kasar Jifa. Ni a matsayina soji ko su yi shekara 10 banna ci, sai dai na ga bannan ya zo ne in ce wannan banna ya zo. Amma yanzu yanda aka warware mana, Ubangiji Allah ya ba mu kasar mu lafiya, kuma Allah ya sa sojina na su ci gaba. A matsayina na kare hada da mu, banna so mutane su sha wahala saboda wulakancin da muka gani ba kadan bane. Rashin tsaro. Da dare ka ta yi fuzari in ka ji wani abu sai ka gudu ka yi daki, baka san ma ina ne inda zaka san ranka ba. Iri matsalar da muka gani kadan ne, Ubangiji Allah shekara 1000 kare Allah kare kara kawo.
To sai daga bisani wasu daga cikin yan jihar ta Difa sun fara bayyana ra'ayoyinsu game da wannan matakan na sauyin da suka samu. Sabanin shekarun baya da suka fuskanci ne na hare-haren yan ta'adda masu nasaba da kungiyar Boko Haram, suna masu cewa
duk inda aka ce dai akwai tashin hankali a ƙasa babu kwanciyar hankali, amma a yanzu da sojojin nan da Allah ya ceto Niger suka zo suka ce za su daidaita al'amari fi sabilillahi, mu mun ji dadin shi, hankalinmu ma ya yi kwanta da da. A yanzu dai alhamdulillah, yanzu a Difa dai da wuya ka ji karar bindiga. Ni yasa kwanciyar hankali ne Allah ya kawo, fitintunu ne Ubangiji Allah ya kawo karshen shi, mun ji dadin shi. Yanzu mun kwanta muna barci, da ko yaro ya san menene bindiga, yanzu za ka yi wata baka ji sai dai abin da ba a rasa ba, ba ma jin karar bindigan nan. Kenan muna gani kwanciyar hankali insha Allah ya tabbata, ba Difa ba kai, kasar Nijar ma bi iznillahi muna gani abubuwa ya zo karshe.
Da muna cikin lokacin da kawa da mota duka da nafi babu lokaci, takaitaccen lokaci ne, amma yanzu mun samu lokacin da za mu kala, an kara mana lokaci da za mu yawo kuma hankali kwance. Da bakar ba ta sai mu roƙi gida, kun ba barin yaro shi ta, saboda doka ce tunda an kawo doka ko mun yarda bai kamata mu kai doka ba. Amma yanzu nan alhamdulillah kuma jiho ba ta da wani kalubale yanzu wanda muka gani abinda muka sai dai zaman lahiya.
Abin zaman jira a gani shine na ganin yadda sabuwar gwamnatin kasar ta Nijar za ta zage damtse don kawo ƙarshen ta'addancin da ke faruwa don ganin an samu zaman lafiya mai dorewa a cikin kasar ta Nijar. Harusu da Rashidu, muryar Amurka daga jifa a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Harusulan Rashidu da wannan rahoton. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman game da halin da Najeriya ke ciki yayin da ta cika shekaru 63 da samun yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Ga Sani Shu'aibu Malamfashi da ƙarin bayani.
Najeriya giwa Afirka wa mabada mama ga akasarin kasashen da ke makotaka da ita can wani lokaci a baya. A jiya Lahadi ta cika shekaru 63 da samun yancin mulkin kai daga Turawan mulkin mallaka na kasar Ingila. A zamanin da take cikin ganiyar wadata, kuɗi ba matsalarta bane illa yadda za ta yi ta kashe su, sabili da ɗimbin arzikin man fetur da take da shi, ma'adinai da kuma sauran albarkatun ƙasa. To amma duk wannan ya zama tarihi. Domin bincike ya nuna cewa tun sa'ada Najeriya ta ciwo bashi daga bankin bada lamani na duniya wato IMF, targaɗe ya koma karaya kuma har yanzu bata murmure ba. Cikin wannan hali sai kuma ga matsalar corona da kuma janyewar tallafin man fetur da sabuwar gwamnatin Najeriya ta janye a ranar da aka rantsota da ita, to wannan al'amarin ne fa ya haifar da ƙarin kunci, fatara da talauci, sabili da taɓarɓarewar harkar tsaro da kuma raunin tattalin arziki. Duk inda aka fito da abincin don rabawa jama'a sai ka ga ana warwaso dambe da hargowa. Halayyar jama'a ta canza. Tsabagen talauci ya sanya wata mata ta jefa ɗanta da ranshi cikin ƙaton rafi a can badagari da ke birnin Eko wato Lagos. Allah ya sanya da sanyin safiya ne mutane sun hange ta, aka samu wanda suka fito da wannan yaro aka matse shi ruwa ya tafi ta bakinsa. Kai ko a makon nan da ya shuɗe fa a can titin Palomo a birnin Lagos, wani matashi karfa ya hau irin babban gadan nan ta kankare wadda triloli ke bi ta ƙarƙashin ta su wuce, yana son ya tsirgo a wannan titi na Falama bisa kwalta ya tarwatsa kanshi. Amma wasu matasa suka biyo ta bayan shi a can kan gada suka bankare shi, shine da sauran mutane suke ta gode masu. Duk waɗannan al'amura ne da ke nuna irin kunci, fatara da talaucin da ake ciki a halin yanzu. Shugabannin addinai suna ta yekuwa ga jama'a da kawo ɗauki.
Suna na Pastor Yohana YG Buru, ina ake ecclesia a Christ Evangelical Life Intervention Fellowship na cikin garin Kaduna, kuma ina wakiltar majalisar dinkin duniya kan kare yancin bil'adama a karkashin Human Rights Agency. Gaskiyar magana shine muna kira ne ga masu hannu da shuni wanda Ubangiji Allah ya albarkace su na da kuɗi, don Allah ku taimakawa talakawa domin halin da talakawa suka shiga a kasar nan abin tausayi ne. Sai ka shiga lungu da sako sako ka gane da abin da ke faruwa a kasar nan, daga mawuyacin hali zuwa ga talauci, daga talauci yanzu an tsiyace ko ina. Wasu su ba su samun yadda za su ci abinci, har wasu ma suna doke rayukansu domin talauci ko wahala. Bisa ga koyon addini, addinin Krista, Ubangiji ya umarci masu hannu da shuni su taimaki wanda ba su da ƙarfi a cikin al'umma. Wannan na samuwa a cikin tsohon alkawali, har da samun alkawali. Ko da kuke da hali, ku kafa masana'antu wurin da jama'a za su samu aiki, su samu abincin da za su ci ko kuwa abin da za su sa a bakin salati, yadda za su samu sauƙin rayuwa.
Shin ina mafita ga matakan tsaron da ake fama da shi? Dr. Awal Abdullahi, shugaban kungiyar NCM wato kungiyar kare muradin Arewa, ya amsa wannan fatawa.
Mafita a nan gurin shine dole ne gwamnati ta zage dantse a kawo masu ruwa da tsaki akan harkar tsaro, a haɗu a magance matsalar tsaro. Jami'an tsaro kadai ba za su iya warware matsalar tsaro ba, saboda suna buƙatar bayanai na sirri, wato credible intelligence, wanda zai taimaka a daidai lokacin da wani abu yake faruwa ko kuma kafin ya faru, idan akwai waɗanda suke da masaniya cewa wane yana kaza ko su wane suna shirin za su yi kaza. To a sanar da jami'an tsaro a gaggawa akan lokaci kafin a aikata wannan abu, domin jami'an tsaro su bin su hana aiwatar da shi. A tarihin Najeriya ba a taɓa bai da hankali a ba ɓangaren tsaro kuɗaɗen da duk suke bukata da duk wani abin da suka ce suna bukata ba, kamar abin da aka yi daga shekara 8 baya zuwa yanzu. Tasar da za a kawo wa'innan jirage na tukano, kowane ɗan Najeriya yana ta murna cewa to da zaran wa'innan tukano sun shigo shi kenan matsalar tsaro ta ƙare a Najeriya. Yau jiragen tukanon nan suna da kusan shekara 2, amma matsalar tsaron har yanzu ana nan jiya yau. Abin da zai magance wannan shine haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da al'umma. Sai a dauki wannan matakin tun daga matakin anguwa zuwa matakin lardi zuwa matakin jiha ya tafi zuwa matakin tarayya wanda zai rika kai bayani na sirri. Hakan shine kawai mafita
ta fuskar tattalin arziki. Shin ina mafita? Masanin tattalin arziki Aminu Ibrahim ya samu wannan fatawa.
Mafita a nan dole ne fa gwamnati ta fito a yaƙi cin hanci da rashawa, don shi ne babban illa da yake durƙusar da tattalin arzikin ƙasarmu. Domin kwanan nan wata mota tsayawa fa kawai ta yi a bakin hanya da kayan abinci a cikinta, saboda talauci da ƙuncin rayuwa da mutane suke ciki, suka fasa wannan mota suka kwashi kayan abinci. In ka duba, in mota ta yi hatsari, musamman mota da ke ɗauke da abinci, kokari ake a ɗebi abincin da ta ɗauko. Mutane suna kunkunci. Na uku kuma, kamar yanzu matsalan tsaro da ya addabe mu a nan ƙasa. To yawancin masu ba da information ko abin da ake ce ma informants ɗin nan, me yasa suke yi? Talauci ne. Kowa ya san ba mai kyau bane. Amma kuncin rayuwa ne da aka tura mutane a ciki, shi yasa mutane suke neman ma kansu mafita. Wani ya koma informant, wani ya koma shi ne ɗan ta'addan. Na biyu kuma, shugabanninmu na siyasa su gaya ma kansu gaskiya, dole a rage fashaka da kuɗin gwamnati. Irin ɓarnan da ake da kuɗin gwamnati, abin ya wuce hankali. To dole fa sai an yaƙi wannan abin da ka can sama har zuwa ƙasa. Madaman ba a yi ɗauko hanyar wannan gyaran ba, to maganan wai a samu tattalin arzikinmu ya bunƙasa, a samu zaman lafiya, to abin sai labari ne kawai tasumiya ne. Yanzu ka duba masu mana gyaran hanya innan, Kaduna, Katsina, Zariya innan, kansu za ka ga motocin jami'an sojoji ne da 'yan sanda suke tafiye suna kare su. In ba haka ba, yana da wuf za a zo a ɗauke shi a ce sai an kawo miliyan ɗari. To wani mai hankali ne da ƙasar duniya zai ɗauko kuɗinsa ya zo ya saka ƙasar da ba zaman lafiya ga cin hanci ya mana katutu.
Aminu Ibrahim, masanin tattalin arziki da wannan bayani. Dokta Garba Shehu Murtazu, tsohon malamin jami'a kuma mai kula da harkokin yau da kullum, ya yi bayani game da halin da ake ciki.
Tsakani da Allah, babbar hanya mafi a'ala da za ta hido da al'ummar Najeriya daga cikin irin waɗannan matsaloli da suka addabe mu shi ne al'ummar Najeriya su tsaya lokacin zaɓuɓɓuka, su riƙa zaɓen mutanen da suka tabbatar da cewa mutane ne mutanen kirki, waɗanda da dukiyarsu ma sun fito suna taimaka ma al'umma ba tare da sun riƙe wani ofishi ba. Irin waɗannan mutane su ya kamata al'umma su tsaya su zaɓa ba tare da nuna bambancin siyasa ba. Duk mutumin kirki a kowace irin kujera ya fito takara, to a tsaya a zaɓe shi. Idan misali a ƙaramar hukuma ta tamata aka ga cewa ɗan takarar majalisar jiha a ƙarƙashin jam'iyyar Abga mutumin kirki ne, sun yi tabbacin cewa in sun zaɓe shi zai kwatanta gaskiya, zai riƙe amana, to su zaɓe shi. Duk zaɓe in ya ci gaba, to su yi nazari su zaɓi mutanen kirki waɗanda za su je su wakilce su, ba waɗanda za su wakilci kansu ba.
Dr. Garba Shehu Murtazu. Duk da halin da ake ciki, Najeriya ta samu ci gaba domin ta samu ɗorewar mulkin demokaraɗiyya. Kuma an ƙara samun ci gaba domin muƙaddashin babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Hajiya Aminu Muhammad ɗan Najeriya ce. Kana kuma Ngozi Uwela, Director General ta Cibiyar Kasuwanci ta Duniya ɗan Najeriya ce tsohuwar minista. Kana kuma har yanzu ƙasar tana zaman ƙasa ɗaya mai al'umma ɗaya. Cikin takaitaccen jawabinsu mai kama da ta'aliki a wajen laccen da aka yi don bikin ranar samun 'yancin kai, kakakin majalisar wakilai ta ƙasa Right Honorable Tajuddin Abbas ya taɓo batun cin hanci da rashawa.
A way that each and every Nigerian, irrespective of your position, you have enough to eat, you have enough to pay rent, you have enough to pay for your transportation to office. Unless we solve that problem, fight against corruption will not succeed.
Inda ya ce babbar hanyar da za a don magance wannan al'amari na cin hanci da kamuyamuya shi ne a biya ma'aikatan gwamnati albashi mai tsoka wanda zai ishe su su biya bukatun iyalinsu na ciyarwa, biyan kuɗin haya, kuɗin makarantar yara, da kuma wanda za a yi tsimi da shi sabili da duk wasu al'amuran da ka iya tasowa haka nan kwaram. Ya ce sabanin haka, duk wani yunkurin da za a yi zai zama tankar gyaran gangan auzunawa ne. Right Honorable Tajuddin ya ce Najeriya girma ya kai a wannan mara da ake ciki domin shine karo na farko a shekara ta 63 da aka same shugaban kasa da mataimakinsa shugaban ma'aikatan tarayya da na fada shugaban kasa da kuma wasu daga cikin ministoci ɗan majalisar dattawa dukkansu senatoci ne nan ma a majalisar dattawan akasarinsu tsaffin gwamnoni ne waɗanda duk sun san wasu abubuwan da aka yi baya kurakuran da aka yi da abubuwan da suka masu tsammatsi a shirye suke a yi wannan gyara. Ya ce to baki ya zo ɗaya ta yadda za a ciyar da Najeriya gaba saboda haka bai kamata a yi wani sassauci ba gara a himmatu a aiwatar da abin da ya kamata don Najeriya ta koma matsayinta na giwon Afirka. Sani Sha'ib Malumfashi, Muryar Amurka daga Katsina, Najeriya.
A gaida Sani Sha'ib Malumfashi, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Daga ƙarshe shahararren ɗan wasan Najeriya Victor Osimhen ya tufa albarkacin bakinsa kan cece-kucen da ya bijiro bayan wani al'amari da aka yi zargin ashirarenci ne da ƙungiyarsa ta Napoli ta yi masa. Ƙungiyar ta Napoli ta wallafa wani hoton bidiyon yadda Osimhen ya kasa zura ƙwallo a bugun penalty a wasan da ƙungiyar ta yi kunnen doki da Bologna makon jiya, inda kuma ta saka muryar da ake zargin ashirarenci ne ga Osimhen. Lamarin da ya bakanta ran masoya dan wasan, inda har jami'in kasuwancinsa Roberto Calenda ya yi barazanar daukar matakin shari'a kan abin da ya kira yunkurin bata ma Osimhen suna. Hatta gwamnatin Najeriya ma ta shiga lamarin, yayin da aka jiyo ministan wasannin kasar John Owen Eno yana cewa kasar na duba yiwuwar tattaunawar diplomasiya da kasar Italiya kan abin da kungiyar ta yi wa dan wasan kasar ta Osimhen. Eno ya ce lamarin ya bakanta wa Najeriya da yan kasar rai, inda kuma ya ce gwamnatin kasar a shirye take ta dauki matakin kare mutuncin dan wasan nata. To sai dai a bangaren ta kungiyar ta Napoli ta ce ba a wallafa bidiyon da manufar cin zarafin dan wasan ba, duk da yake tuni da kungiyar ta shafe hoton bidiyon. To amma a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ba ta da niyyar musgunawa Osimhen ta kowace hanya, domin kuwa yana daya daga cikin muhimman gimshikanta da take alfahari da su. Shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka ta CAF Patrice Motsepe ya ce gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2027 za ta kayatar sosai, yayin da za a buga wasar a yankin gabashin Afirka karon farko a cikin shekaru 47. A ƙarshen makon nan ne Motsepe ya ba da sanarwar ƙasashe uku da za su yi haɗin gwiwar karɓar bakuncin gasar ta shekara ta 2027, wato ƙasashen Kenya da Uganda da Tanzania, a wani biki da aka gudanar a Cairo babban birnin ƙasar Masar, wanda ya baiwa yankin damar karɓar bakuncin gasar karon farko tun sa'ar da kasar Habasha ta yi a shekara ta 1976. Kasar Morocco ta canji gini wajen karɓar bakuncin gasar da za ta gabace ta a shekara ta 2025, bayan da aka kwace damar ga kasar ta gini a shekarar da ta gabata sakamakon matsalolin rashin kyawun kayan aiki. Zambia, Najeriya da Benin duk sun shiga takarar karɓar bakuncin gasar ta 2025, to amma suka janye a ƙashin kansu domin baiwa Morocco damar bayyana wa duniya cewa za ta iya karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya. Kasar ta Morocco na takarar haɗin gwiwar karɓar bakuncin gasar ƙwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2030 tare da ƙasashen Spain da Portugal. Shahararren ɗan wasan ƙasar Argentina Lionel Messi ya bayyana buƙatar da yake da ita na samun haɗewa da gwarzon ɗan ƙwallon duniya Luka Modric a ƙungiyar Inter Miami ta ƙasar Amurka. Rahotanni sun ce tuni da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar David Beckham ya tattauna da Modric ɗan ƙasar Croatia da yanzu haka yake taka leda a ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Spain. An yi ta bazara ire ɗin cewa ɗan wasan mai shekaru 38 na kan hanyar barin Real Madrid a yayin da ya rage saura watanni a kwantaraginsa da ƙungiyar. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, Maryam, a yau Litinin na jaridar Shark ta rawaito cewa an kama wata 'yan jaridar kasar Iran a birnin Tehran bayan ta ziyarci wani asibiti domin bayar da labarin halin da wata yarinya da ta tsume a wata tashar jirgin ƙasa ke ciki. An samu labarin kama 'yan jaridar mai suna Maryam Lotfi a shafin yanar gizo na jaridar da ake bugawa a birnin na Tehran. Gwamnati za ta ci gaba da gudana a Amurka da kudin gudanarwa da aka tabbatar har zuwa tsakiyar watan Nuwamba, duk da cewa za a ci gaba da gwagwagwa tsakanin 'yan majalisun dokokin na jam'iyyar Republican. a yau Litinin ne minista harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ce ya imani Amurka za ta samu mafita domin ci gaba da bada tallafin soji ga Ukraine.
Jama sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya da Fiona Wamai nan dudu da ta taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu Jumbe Hamza, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.